Manunia.
Yanzu alhamdulillah Allah ya kawo wani lokaci wanda dole ne a canza salo.
A kin ga inda aka fafata tsakanin Sheikh Fabio da Abdulaziz mutane 17 ne.
Wasu ɗan majalisar ƙasa kenan ke cewa yanzu ne fa ƴan Najeriya za su ga sabon salon sauyi tunda dai majalisar ƙasa ta yi sabbin shugabanni. Sai dai shi ɗaya daga cikin ƴan majalisar ƙasar da wa'adin su ya kare cewa yake sun riga sun gaza game da abubuwan da ƴan ƙasa suka yi tsammani.
Wannan bannat da nake ga maka ko ina ka daga yake. Dan ka duba wurin in kan da na Najeriya matsala, in ka duba Central Bankin Najeriya matsala saboda rashin sa ido
game da maganar matsalar matsanancin rayuwa da ake ganin talakawa da ke shiga a Najeriya. Kuwa masanin tattalin arziki ne ke tabbatarwa da ƴan Najeriya cewa gaskiyar magana rayuwa za ta iya yin tsanani.
Sulaiman Talla sunan nan zai sa waɗannan nau'i daban-daban da ake maganar mutane miliyan 133 suke wannan cikin wani talauci na nau'i daban-daban to zai sa shi aluwa.
To shin ko yaya ƴan Najeriya suka ji da cire tallafin da aka ce tuluwar sun fara ƙunƙuni?
Wannan abu gaskiya ba mu ji daɗin shi ba. Jami na wannan talabi da abu ce ya yi daidai da mu abin da muke jira kinu.
A tsaya kawai ya haifar. Gaskiya ba alheri ba ne tunda dai tafiyan da za ka yi ta a naira 200 yanzu ta koma 500 ko 600.
Waɗannan fa so mun taɓuka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke tafiya da zamani. Shiri na 112 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin shugabanni sun tsara tsarin tsai da tsantseni. Mai yiwuwa kuma tsarin tsai da tsantseni ya sa jagoran taka takarar shugabancin majalisar jantare na Najeriya na sanata Bato Akpabio wato dan majalisa Al'in Dume ya shedawa duniya cewa dan takarar su fashi ne gwani. Har ma dai an ji Induman na dire daren daddale dalla-dallan dalilan samun sabbin shugaban da ya ce sun riga sun yi kuma an riga an fara gani.
Mu 109 duka mun hallara an yi zaɓe lami lafiya. Kuma mu za mu tsaya mu ci gaba da bashi shawara don mu tabbatar a kan cewa burinmu ta cika na cewa duk abin da ya faru a ƙasar nan majalisar dattawa za su tsaya su ba da shawara nan dattawa a su nunan dattako ba wai a zauna kamar ƴan ancin shata kuke cewa tunda dukkan ku nan kun san me yake tafiya. Yanzu alhamdulillah Allah ya kawo wani lokaci wanda dole ne a canza salo. Kuma yanzu kamar shi yanzu shugaban ƙasar da muka samu a cike yake da wayanda suke da sani majalisar dattawa. Shi shugaban kasa ya yi sanata, mataimakinsa ya yi sanata, matan shugaban kasa mata ya yi sanata, da sakatare na gwamnati na tarayya ya yi sanata, chief of staff shugaban ma'aikata na fadin shugaban kasa ma speaker ne. To muna ganin dai yanzu insha Allah mutane ne wanda suke kusa da talakawa sun san halin da Najeriya take ciki. To ya kamata dai daga yanzu kuma akwai alama kuna gani a cikin aikin da mutumin nan ya yi na sati 2:30 ya kai kuma aike shekara nuna wanda ya gabata.
Sai kuma shi sanata Abdul Ningin da ya limancin lalibo magoya baya ga sanata Abdul Ziyarin da ya nemi shugabancin majalisar jantare na Najeriya cewa yake duk da dai sun riga sun sha kasa ba yadda za a yi su bari bangaren zattawa ya rinka yi wa majalisar kasar gani-gani.
Mun fafa da takara mu mutanen Abdul Aziz Ziyari tsakanin mu da Akpabio duka mutane ne da muka san su suka san mu. Mu da tunanin mu kan cewa shi Abdul Aziz Ziyari zai fi sauraron mu kuma zai fi kare mu. To amma kana naka Allah na nasa.
To kana ganin ba za ku zama ƴan ancin shata ba kenan?
Abin da ban ma so ta zama kenan. Amma wannan zaben ya nuna maka cewa wannan majalisa da yardar Allah ba za ta zama ƴan ancin shata ba. A kin ga yadda aka fafata tsakanin Sheikh Fabio da Abdulaziz mutane 17 ne. To akwai abubuwa da akwai kurakurai a ganina da ya kamata a ce a kowane lokaci da shugaban kasa ya kawo wani kuduri majalisa ta ce kawai ta sa masu tab. Idan aka yi haka ita majalisa za ta ci kanta domin ƴan kasa dace Allah wadai kuma Najeriya za ta ci ma baya.
To ga shi kana cewa kai ɗan jam'iyyar PDP ne amma kuma kun haɗa kai har kun yi zaɓe.
A ci zaɓe ya riga kare kin ga ana zaɓe shi kansa Abdulaziz ya je ya yi wa Akpabio mu baya. Mu ma mun yi wa su barau ƴan uwanmu ne Akpabio abokinmu ne tsohon gwamna ne kuma ɗan jam'iyyar PDP ne shi ma barau ɗin ɗan jam'iyyar PDP ne saboda ka duba baki bane a wurin.
Kun koma ABC.
sun koma APC amma mu muka haife su muka kankishe su muka koya musu siyasa
maganar zirgin zargin zama yar amshin shata da musa mai karewa tai ta sade daga cikin Masar sanata Ahmad Babba kai ta baje bayanin bayyana wa duniya cewa a gaskiya Masar ta tarfa ta gaza ta gajiya saboda yadda ta bari aka yi wa wannan kasa rauni
ai mu ba ma aikin sha bane mun yi dan amshin shata lalaci saboda wannan bannan da nake ga maka ko ina kada ga jiki dan ka duba wurin kudin tallafi na Najeriya matsala in ka duba Central Bankin Najeriya matsala me ya jawo wannan saboda rashin sa ido saboda haka muna da matsaloli to san gaske kuma wannan zamu iya cewa babban rauni ne kuma babban nakasu ne a wannan majalisa da muka yi to amma dai da yake kowa zai je ya bada retirement din gurin Ubangiji da abin da ka yarda da shi da wanda baka yi ba an koma ta shi ne babban magana tunda wani lokaci kana ganin abun yafi karhin ka
cikin gushmanin garta na cewa dokar gyara ma'aikatar man fetur din nan da kuka sa hannu a kanta ita ce ta sa in kafa cikin wannan yanayi da kuke ciki
babu wata doka in ba ta Allah ba wadda take daidai abinda muke tunkaho da wannan shine bayan majalisa kashi hudu ɗaya bayan ɗaya sun kasa ma yadda za a samu daidaito a yi ita dokai mu mun samu mun yi wannan sai kuma ɗan majalisa wanda suke nan gurin sai kuma su miƙe tsaye su gyara don dama shi yasa ake ta yadda al'amura haka
tun bayan sanar da cire tallafin mai a tare na jiran da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi wasu 'yan Najeriya ke gaya wa duniya cewa a gaskiya fa yanzu talakan Najeriya ya rasa sukuni malami a kwaleji kimiyya da fasaha ta tarayyar Najeriya da ke Kaduna da ke jagorancin kwamitin yakin canci rashawa a kwalejin Dr. Ismail Muhammad Ancau ya ce cire tallafin mai fa zai yi sanadin sababa su burbudar talakawa ta kowane fanni
al'umma za su ga cikin kuncin rayuwa talauci yana nan cire mai tallafin nan zai sa waɗannan nau'i daban-daban da ake maganar mutane miliyan 133 suke wannan cikin wannan talauci na nau'i daban-daban na maganar abinci na maganar muhalli na maganar abubuwa daban-daban to zai sa su karuwa na biyu akwai yiwuwar idan aka ci gaba da haka faruwa za su iya sa matsalar da ake samu na tsaron tana iya karuwa sannan akwai matsala na tarbiyya saboda idan al'umma suka shiga cikin matsi zai zama waɗanda suke da gaskiya ma gaskiyan ta tafi waɗanda suke da amana lakin amana ya tafi saboda irin tsananin wahalar da suke ciki sanadiyan cire talafin mai dinnan da kuma wasu matsalolin daban-daban wanda za su iya bujiro ma al'umma wannan shi kansa tattalin arzikin ƙasa zai zama gudunmuwan da al'umma ya kamata su bashi ba lallai su bashi ba saboda zai shafi irin abincin da suke ci magungunan da suke samu ko kuma lafiyar da suke samu da waɗansu abubuwa daban-daban da zai hana su ba da gudunmuwan da ya kamata su bada ga tattalin arzikin sannan kuma faraki zai kuma karuwa a yanzu akwai hawan faraki na kashi 22.2 wanda shi shekara 17 da wani abu ba a samu irin wannan hawan faraki din ba wannan yana da hadari wajen ci gaban kasa din
kuma dai ganin zirga-zirgin gashin gallazawa talakawan da aka ce cire tallafin su ya fi yi wa muni ya sa shirin manuniya neman ra'ayoyin talakawan Najeriya dan su ma su baje bayani
sunana Salisu Musa to janya wannan tallafi dai ya haifar da abubuwa da dama wannan abu gaskiya ba mu ji dadin shi ba sunana Alhaji mai yar goma tani na wannan talabi da aka ce yayi daidai da mu abinda muke jira kenan saboda abin da ba zai dore ba gwada a cire shi kawai
sunana Hamza Ibrahim
ai ya kawai ya haifar
ba wanda wahala ba ta shafe shi ba
sunana Jamila Halliru abinda zamu fara dai mu roki Allah idan alkhairi ne Allah ya tabbatar mana da shi
sunana Shaiba Alhassan gaskiya wannan shugaba didda dai mu ba mu zabe shi ba amma wannan kudiri da ya kawo muna goyon bayan shi 100%
sunana Muhammad Jamilu gaskiya ba alheri bane tunda dai tafiyan da zaka yi ta naira 200 yanzu ta koma 500 ko 600 kaga ai ya zama fitina akan talaga
Bashar Musa
ko a matsayin mu na direbobi ko da iyakar in mai ya karu mu kara kudin mota
suna ya haya da maganar talabar man fetur muna alfahari da yin shi dama mun ce kada a yi aka ce sai a yi to da haka duk abin talaka ya gani a wannan gwamnatin da wanda ya zaban da wanda bai zaba da wanda ya ci taliya da wanda bai ci taliya ba kowa abin ya zaki abin shi
iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da bifin dafe mu da bi ku cewa kwanakin da aka kike musu fa ƙara ƙarewa suke kullun aka ce an kwana kuma har aka wuni domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 1442 ne su yi sallamar sakin kujerin da wasu su ma sai da suka yi rantsuwa da alqur'ani kuma madadin dukkanin wannan kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mamu Ibrahim Kwarinjar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da ke zame wa shirin manuniya tubalin jini kuma a madadinsu duka ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya